Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka kuna sauraron shirin yau da gobe ne kai tsaye akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin VOA da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar dai makon jiya, yau ma shirin yau da gobe na kan maganar bautar da kananan yara, irin yaran nan da ake hadawa da ayyukan da suka fi karfin su, waɗanda ba a barin su su mori kuruciyar su. Sannan kuma muna tafa da filin ayar mu ta yau.
Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab.
Wai shin yara sun san me azumi?
Azumi wata ibada ce wanda ake yi daga safe har dare.
Azumi ibada ce kuma umarni ne daga Allah.
Zauren matasa zai ci gaba da muhawara akan bautar da kananan yara a ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda.
Ba yaro aka rataya ma haƙƙin ciyar da iyaye ba. Iyaye aka dora ma wannan haƙƙin su ne.
To kin ga irin waɗannan abubuwa akwai nakasassu musamman ma arewa waɗannan almajiran da muke samu zaki ga DIYN su ke musu jagora.
Kana dan shekara 7 ko dan shekara 10 ina me ka sani kan neman kuɗi?
Wai shin haƙƙin ciyarwa yara ta yi ne akan iyaye ko kuma akan iyayen su?
Kuskure ne a ce an dora ma yaro sallar dan ya nemo abin da zai ci. Ya taimakawa iyayensa wurin abin da za a ci a gidansu.
Halima Abdullahi da Hajiya Lamis Maya Murtala da Malam Abdullahi na tafi da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan sa yara talla don neman kuɗin ciyar da gida. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan ko ya kamata yara su nemo kuɗin ciyar da gida. Tabbas, tallace-tallace na daga cikin hanyar da ke lalata yara. Don haka ba daidai bane iyaye su dinga dora wa yaran su tallace-tallace, ganin cewa ba su bane Allah ya dora wa ciyar da gidan ba. Sako daga Nura Bello Daraja Cassette Gusau. Ya danganta in iyaye ƙarfin su ya ƙare, ƴaƴan sai su fita su nemo su ci da iyayensu. In kuma ƙanana ne, to fa suna wuyan mahaifansu. Sai dai kuma akwai marayu, akwai gajiyayyu. Wasu iyayen ba a san ransu ƴaƴansu suke talla ba, sai dan ba yanda za su yi. Wallahi, Allah ya sa mu dace. Amin. Sako daga Zizzo Mai Biskit Fage. Ai, wajibin iyaye ne su ɗauki nauyin ‘ya’yansu, ba ‘ya’ya ba ne za su ɗauki nauyin iyayensu ba. Sako daga Awwal Zakari. Yana daga cikin haƙƙin ɗa a kan mahaifinsa ya ilmantar da shi ko ya ba shi ilimi. Sannan idan har ya kai lokacin aure, ya aurar da shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gare mu, mu tarbiyyantar da ‘ya’yanmu. Ba wai mu ɗora musu alhakin ci da gida ba. Sako daga Limantawa Anas Tukur. Yau da gobe, haƙƙin ciyarwa da tufatarwa na wuyan iyaye, ba yara ba, waɗanda su kawai abin fata su kasance a kan hanyar makaranta don neman ilimi. Ko ya kuke gani VOA Hausa Service? Sako daga Awwal M. Yusuf. Wannan ya zama kamar al'ada tamu, irin ta Hausa, sai dai addu'a. Sako daga Abubakar Musa. Suma iyayen dole ne yasa suka ba yaran talla. Ai, ba wanda ya fi su san yaransu. Sako daga Bashir Isa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta fara cika alkawarin da ta yi na magance talauci a ƙasar, idan dai ba yaudara ba ce. Sako daga Babangida Rangwamgwam. ai duk yanda talauci yayi katutu a gida bai kamata a tura yara kanana su nemo abin da za a ci ba. Sako daga Jamilu Ahmad Wasagu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Nauyin iyaye ne su ciyar da ƴaƴayensu su kuma ilmantar da su kai har ma da tufafar da su. Sako daga Murtala Yahaya Makanike Rogogo. A gaskiya ban ga dalili da zai sa na tura yara na zuwa Tallaba sai dole ko kuma ba su da wanda zai taimaka musu. Kaga kuwa wannan dole ce Allah ya raba mu da talauci. Sako daga Ibrahim Kano. Duk uba nagari ba zai so ya ga ya sa mace tana Tallaba amma idan namiji ne to da sauki akan mace. Sako daga Adamu Muhammad Abdullahi.
Yanzu kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta a zauren matasa. A yau Zainab Maskati za ta karasa bayanin da ta fara yi a makon jiya. Idan kuna biye da mu dai suna wannan muhawara ce akan maganar bautar da kananan yara.
Kuma har ila yau dai kaman da yanda ni na faɗa. Idan yanzu a ce misali Malam Ibrahim shi manomi ne. Ai zai so a ce cikin ƴaƴan shi sun tashi wani ya zama manomi, ko da ba zai tursasa musu ba, ko da zai ba su tarbiya, zai ba su ilimi da sauransu, zaki tadda akwai wani yaron daga cikin su da yake da sha'awar yin noma. So yana da kyau in ka taimaka mishi da shawarwari da nuna shi ya ga abin da kake yi ya mishi ne ya bashi sha'awa. So bai kana bashi shawarwari yana gani kana sa shi a hanya, kinga ko zai tashi a mutumin arziki. So kuma wannan gwamnati ce gaskiya ta ya kamata su kaman su din ya kamata su yi kokarin gano yadda za su tursasa gwamnati, kokarin kafa ma kowa wannan doka. Ba hujja bane ba in gwamnatin tarayya ta ce za ta yi jihohi ce ba za su yi ba, ba su da wannan hujja. So ita gwamnati ya kamata ta san yadda za ta yi ta tursasa musu, saboda ba mungon abu bane ba. A gani na duka yaran mu za mu taimaka mawa.
Ko manoman ma mutanen mu da suke noma ai ilimi ba zai hana yin noma ba. Akwai manoma da yawa yanzu da ilimin su suke noma, wani noman ma sai ka yi ilimin da kasan kan noman sosai da zaka yi arziki da noman. Shugaba Obasanjo manomi ne, tsohon gwamnan Nasara manomi ne, kuma duk suna cin amfanin ilimin su da har za su in suka yi noma su san cewa za su fitar da shi har kasan waje su siyar. So gaskiya ilimi yana da mahimmanci sosai. Amma noma iyaye suke so ƴaƴansu su yi, ilimin zai koya musu noma. Ai a makaranta ma akwai agricultural science, wannan duk harkar noma ake koyo. So baya hana ilimi.
Ban tarannan fashinka ba. Da kaji na bada misali da noma shine mafi saukin abinda zan iya maka misali da shi ka gane ba. Wai na ce noma ba kawai. Yanzu misali masu bada yaran su ai aiki su zama kamar household din. Yawanci zaka ga an yi yarjejeniyan cewa a maimakon kuɗin da za ku bayar ku biya ma yarinya makaranta, amma ba kowa yake yi ba. Amma ka gani kaman ku ko gwamnati za su iya kafa doka akan wannan. In ba za ka biya ba aka kama ka da wannan laifin za a hukunta ka. In har kai ma iyayen yaro alƙawari zan sa shi a makaranta ka zo baka sa shi ba to za a hukunta ka. Kuma ba kowa bane yake iya rike yaron wani. Wani zaka ga abinda ba zai taba yadda ya madan shi ba. Yana kuma yi ma wani. Akwai yara kanana da zaka gansu ƴan shekara 7 8 suna aikin house. Zaka ga yaran da aka ba su goya shi kanshi yafi ƙarfin su.
Fatima, me kike hange a cikin wannan bayani da aka yi yanzu na waɗansu yara da iyaye ke kai su gidaje su ce ga ɗana nan na kawo shi aiki maimakon ki biya kuɗi ki sa min shi a makaranta?
Ni duk gaskiya wannan dai duk ban amince ba, saboda wannan alƙawari ne na wannan zamani. Za ku yarjejeniya tsakanin ka da iyayen yaro da an zo kuma magana sai i canza bayan da aka yi ba. Tana ganin yarinyar nan idan ta bata ta je makaranta aikin nan wa zai kama mata. So dan ki alƙawari ki ce kin ba da yarki a biya mata kuɗin makaranta ba shi bane. Ni ban bi bayan wannan ba, dan yana iya canzawa ta je ta kai yarinya ta yi ta wahalar da ita kuma babu makarantar a ƙarshen ta. Abinda ni na gani gwara a kafa dokan hana ba da yaran yafi, amma kamun a yi a tabbatar da cewa iyayen nan su ma ba a shiga hakkin su ba. Ba a shiga.
An kashi nan gwamnati ta yi doka. Amma kuma sauran gwamnatocin jihohi ba su amince ba.
To dalilin da yasa ba za su amince ba saboda ƴaƴan nan su suke zuwa su nemo su bayo iyayen. Idan an kwashe musu wannan ƴaƴan to wa zai kawo ya ba su? Gwamnati fa daga ta yi wannan ta taimaka yaran iyayen ko su mutu ko su yi rashi kenan ko?
to bai kamata ba, ya kamata in za a dauke musu ƴaƴan sai a tallafa musu da yanda za su dogara da kansu har ƴaƴan su samu su ilimi. Shi yasa nace talauci shiddi yake kawo wannan matsalolin. Idan sun taimaka musu sun dauke yaran nan sun ba su guri, to su ma a tabbata cewa an sa musu madogara inda za su ci abinci
su iyayen kenan.
Iyayen kenan. Amma a ce an kafa musu dokan nan an ce kaza da kaza kuma babu mai duba su, talauci tayi yawa a ƙasa, ya kamata a duba talauci diddai ita ce makasudin wannan matsalolin.
Zainab kin yadda?
Gaskiya ban yadda ba, saboda ai ba yaro aka rataya ma haƙƙin ci yadda iyaye ba. Iyaye aka dora ma wannan haƙƙin su ne. Kuma ko in su yi ko ba su yi ba za su ji su ansa ga Allah. Haƙƙin su ne. So ni ban yadda ba wai akan cewa idan an dauke yaran sai gwamnati ta fito musu da hanya. Inda gwamnati ta taimaka ga baki da ta taimaka yanda ba ma sai an dauke yaran daga wajen iyayen su ba. Saboda babu wanda ya dace yayi tarbiya ga yaro in ba iyayen shi ba. Ko ba haka ba?
To alal misali Zainab kaman a ce makaho ne yana tare da dan ƴaƴan sa. Kina tunanin mata ce musamman arewa irin arewa mu da mata ba sa fita su je su yi wani aikin wahala. Kina gani ita matan za ta iya ko kuma dukan su zaman tuna kasassu tunda na kasassu suna auren junan su. Za su iya
fita
suna kuma haihuwan yara. Kina ganin wa'annan ba ƴaƴan suke taimaka musu ba za su iya fita su nema? Kamar yadda kika ce, to kin ga irin wa'annan abubuwa akwai na kasassu musamman ma arewa mu wa'annan almajiran da muke samu, zaki ga duk ƴaƴan suke musu jagora suna neman abinci da su. Muddin ba yaran nan zaki ga ƴaƴan wasu za su kuma zuwa su, don har hayan yaran ake yi dan jagora ya haya ya kawo. In ba shi da shi kenan, to kin ga yana da shi ko me zai sa ya dauko dan wani? So akwai na kasassu
saboda haka domin a kare
cewa kuma in da wannan ai yara da ake misali da su a wannan dokokin ya mutane ne wanda ba su san ciwon kansu ba. In za su je nema in ba bara za su je ba a basu, me za su je su yi wanda har za a ce da mutunci har a basu kuɗi? Abinda ake cewa yaro daga kamar shekara 5 zuwa shekara 18 ya zama tuca yana makaranta ya dan samu ilimi, da daga wannan lokacin ya zama ba yaro ba kuma ya zama matashi, a lokacin ai zai yi amfani da duk karfin da yake da shi ya je samu ma iyayen shi abin da zai ci. Amma kana dan shekara 7 ko dan shekara 10 me ka sani kan neman kuɗi?
To madalla, kun san cewa ba haƙƙin ƙananan yara bane su fita neman kuɗin ciyar da gida? Ga Malam Hadi da bayani.
Da farko dai ya kamata a ce mai sauraro ya fahimci wane ne yaro. Yaro shine duk wanda bai kai shekara 18 da haihuwa ba, shine yaro ko yarinya. Sannan kuma a al'adance a musulunci ciyarwa haƙƙi ne na yaro akan iyayensa, ba haƙƙi ne da ɗa za a ce zai taimakawa mahaifi ko mahaifiya gurin sauke shi ba. Ba ma wai a dora shi akan yaron ba, a'a, ko da taimakawa ma ba a ce babu inda wani doka ta tanada a addinance da za a ce ɗa zai taimakawa mahaifinsa domin mahaifin ya ciyar da wannan ɗan. Saboda haka kuskure ne a ce an dora ma yaro tallar don ya nemo abin da zai ci ko ya taimakawa iyayensa wurin abin da za a ci a gidansu. Akwai abin da ɗan adam yake ce ma justification, wato hujja. A duk lokacin da mutum yake so yi wani abu wanda yake na daidai ne ko ba na daidai ba ne, yakan nemi hujja da za ta ba shi ƙarfin gwiwa yin wannan abin, ta ba shi kariya. Daga cikin hujjoji, justification ɗin da mutane ke bayarwa wurin dora ma ƴaƴansu talla shine talauci. Wato ana ganin cewa kasashe irin su Najeriya sun shiga cikin talauci iya wuya ta yadda wato iyaye maza ko iyaye mata ko kuma namiji da macen sun shiga talaucin da ba sa iya daukan ɗawainiyar rayuwar gida, abin da ya kama daga abinci da abin sha da sutura da harkar karatu. To wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa iyaye suke dora ma ƴaƴansu talla, na cewar su sun gaza kaiwa iya miƙdarin da ake nema na su ciyar. Akwai wasu ƴan hanyoyi ƙanana-ƙanana wanda za su iya saka ƴaƴansu a ciki, wanda za su iya yin abubuwa na talla wanda za su iya taimaka musu. Daga ciki kuma akwai jahilci. Wasu da dama jahilci ne ma yasa suke dora ma ka ƴaƴansu tallace-tallace ɗin nan, da kuma wasu abubuwan da yake ma fiye da talla ɗin, tunda ana magana ne na child abuse. Akwai waɗanda suke yin abubuwan da sun ma tsallake sun wuce tallan a wurin barna, wurin wato sakan ma ƴaƴan su damar da wasu za su iya lalata da su a shekaru masu karanci domin su samu musu abin duniya. To jahilci shi ma na taka rawa wurin wannan. Sannan kuma akwai wasu bangarorin da kuma al'ada ce dora ma ƴaƴa musamman ƴaƴa mata talla. Za mai sauraro zai fahimta cewa har matan nan ya fi ƙarfi da ƴaƴa mata fiye da ƴaƴa maza. A al'adance a tanade-tanade na wannan wato al'ada ba laifi ba ne, bilhassali ma taimako ne ƴaƴa mata su taimaka wa iyayensu mata wurin tara musu abin ɗaki. Ko da ma kuwa ba talauci ne yasa suke yin wannan tallan ba. To waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da shi wato mutane iyaye ke kalla suke sa ƴaƴansu a wannan mummunar ta'ada ta tallace-tallace. Daga cikin illolin da wannan abu yake haifarwa shi ne ana samun physical abuse, wato inda za ki ga yaran ana dukansu ko ana marinsu ko ana musu ƙwace, ana illatar da jikinsu. Wato a harkar wannan nema din da suke yi. Daga ciki akwai abin da yake emotional, wato irin maganganun banza da barazana da suke fuskanta daga musamman wurin maza da suke manya waɗanda yawancinsu su ne kwastomomin da suke sayan kayan da waɗannan yara ke kalla. Haka zalika kuma akwai abin ma da yake na sexual abuse, yarinya abin da ake cewa teenage pregnancy, yarinyar da bata wuce shekara 12 14 15 ka bata kai 18 zuwa tana talla a gaban iyayenta ta fita, za ta iya gamuwa da daukan juna biyu wanda yake wato ba wanda ba a shirya ma ba. Har ma wani lokacin ana iya gamuwa da haduwa da wato wasu cututtukan da suka shafi kamar su kanjamau dinnan da sauransu a dalilin wannan. To idan al'umma ta fahimci wannan da wanda yake dora ma ƴaƴansa talla ko wanda ya bawa matarsa dama ta dora ma ƴarta talla ko ɗanta, da kuma wanda shi bai ma yi hakan ba, dukkanin al'umma suna cikin hadari idan suka fahimci wannan abin. Duk lokacin da kake neman wato mafita yana da kyau shi ma a daidai wannan lokacin mutane su gane wato illolin abin. Idan sun gane illolin abin shi ne za su fahimci cewa akwai buƙatar manufa.
Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Hajiya Lami Sumayya da Malam Abdullahi za su ci gaba da tattauna wasu akan batutuwan da suka shahi mata a cikin watan azumi.
Marhaba. Marhaba watan azumi, watan bauta da ɗimbin gumi, watan ni'ima da shan wal'umi. Marhaba.
Daga karfe 4 nan zuwa karfe 5 da wani abu kin gama, kin je wata kila in ke mai tsaftace ma kin yi wanka kar a jiki da warin hayaki
da dan ruba ta
yawa. Kafin ki ce me kin hada wa mai gida, wallahi akwai mai gidan da shi ana kiran sallah so yake ya sha ruwa ko kuma so yake ya sha kunu. To kina can baki gama ba.
Kullun in yazo tana kitchen.
Kullun kina kitchen. Saboda haka kin ga anan ma tashin hankali zaki ta kirkirarwa da ke da mai gidanki da gangan. Saboda da gangan ne wannan ganganci ne, tunda kai shekara da shekaru a gidan miji ya kamata a ce ka san yadda kake tsarin komai naka na gidanka. Kai ka gama shi akan lokaci.
To amma kuma a wasu lokutan antilami ba kya ganin da laifin maza waɗanda shi kuma bai tashi shigowa gida sai karfe 5 sai ya kawo miki kaji 10.
To ai irin wannan kuma shi ma ba zai yi fada ba. Gaskiya ba zai yi fada ba in yayi yaso kansa, saboda ba da zuciya za ta yi girkin ba, wuta ce dai za ta dafa girkin.
Na'am.
Saboda haka ka kawo min girki karfe 5 ka ce kuma karfe 6 da an sha ruwa za ka ci, gaskiya ganganci ne.
To
kuma wasu mazan ma ko in ba sa son ma matar ta huta, wato kajin ko su kawo da rai ko kuma a yanka a kofar gida a kawo miki ke zaki fige. Ga sauki dai ya samu, za a fige miki a kasuwa a yanyanka kawai a kawo miki sai keki wanke ki zuba a tukunya. To kin ga kuwa shi ma gaskiya in dai me yin wannan halin ne gaskiya ya san bai kyauta ba.
To Malam Bashir da ke kai namiji ne, kai ne zaka warware mana wannan, me isa wasu lokutan maza kuke yin haka?
Wato abin da yake faruwa a wani lokacin sanda aka kawo wannan kajin a karfe 5 watakila sannan suka samu.
Amma Malam Bashir bari ka ji wani abu, ka kawo wa mace kaza 10, nufin ai din namijin da misali a ce zai kawo wa
ce yana da buƙatar
yawa
lalle a yi sa a gama ya ci sa a wannan lokaci
ya
buƙata a yi sai a hakuri sai a tara gobe
ba dole ne a ci ranar ba. Saboda gani nake yi antilami mutumin da yake da halin da zai iya siwa iyalinsa kaza guda 10 aiko ba zai ce wai dole sai a lokacin ya samu kuɗinsa ba,
kuma sai a tara.
Na'am.
Sai a tara wa gobe.
Marhaba.
Allahu nake ta roƙo gani majiro ƙammayin azumi da ka ba mu sa'adadin birrabo da albarkar watan azumi.
To anta Halima Malam Bashir, wallahi
eh na gwabza mishi Malam Abdullahi. Malam Bashir, Malam Bashir, ci gaba dai.
To yau me yara suka sani ne game da azumin watan Ramadan?
Aghsilu yadaya wa la ansa bismillah 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 nuda
bati
ah
me azumi me ka sani game da azumi?
Azumi wata ibada ce wanda ake yi daga safe har dare, mutum ba zai ci abinci ba sai an kira sallar magriba, sannan mutum ya san wani abu a bakin sa. Bayan nan kuma idan aka yi sallar isha ana zuwa wata sallah ana kiranta tarawih.
Kana azumi?
Eh.
Me yasa kake azumi a matsayin ka na yaro?
Saboda iyaye na samu lada.
Kuma azumi da wuya?
Wata rana yana yin wuya, wata rana baya yi.
Sunana Fatima Taisir Muzammil Sani Hanga. Azumi yana nufin ba za ka ci abinci ba tun daga lokacin asuba zuwa lokacin magariba. Azumi ibada ce kuma umarni ne daga Allah.
Ka san azumi?
Eh.
Menene azumi?
Mutum na azumi baya karya.
Azumin ka nawa?
Hudu.
Kana azumi? Ka taba yi? Ka taba yi? Guda nawa kai?
Guda uku.
Guda uku.
Eh.
Ka san azumi ba? Kuma kin yi? Ha.
To ga mu menene azumi? Me ake yi?
Tun da asuba ba za a ci komai ba har magariba, kuma an ji masallaci a Asham.
To kai fa Muhammad, me ya azumi, me ake yi da azumi?
Tun da asuba ka a ci komai sai da magariba, kuma idan an ji masallaci a Asham.
Isan ga yamu, me ake yi da azumi?
Ba za a ci komai ba sai da magariba a Asham.
Ramadan ne da mu ma kamaci abinci kuma kama saruwa. Kuma ne I'm thinking about who that are poor. Kuma they need abinci. Kuma ne I love Ramadan. Kuma I love food because I'm lagging in the toys.
Kuma idan ya shi ne lokacin da ba a cin abinci kuma ba a shan komai daga lokacin asuba zuwa magriba.
Mama Amina Kawar.
Azumi shi ne ba cin abinci da kuma yin sallah da kuma addu'a.
Sunana Mustafa Aliyu. Ramadan na cikin fasfas na musulunci. Ramadan wata ce mai sarki. A watan Ramadan aka sauko da Alkur'ani. Da azumi ba a cin abinci daga fitowar rana har magrib. Azumi kwanaki 30 ne. A lokacin Ramadan, musulmi ya kamata ya yawanta ibada da yin sadaka da yin kirki.
Hai, cikin masu Hausa nan har da jika Alhaji Kabiru Fage. In gaya muku wace ce, in haɗuwa ce ce, to shikenan. To yanzu kuma ga Malam Laula Alijibo na ƙasar Jamhuriyar Nijar da ayanmu ta yau.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله وبنجي سبحانه وتعالى يانا كيران ماسو إيماني أنان شين يتي يوكوان دكوكي إيماني دا الله إنما الخمر تيوى إتجيا والميسيرو دا چاچا والأنصاب دا قمكي والأزلام دا چمبي رجس من عمل الشيطان أزان تاتي دا أيكي نشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون to ku guje su la Allah za ku samu rabo wajen Ubangiji. Ana Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mu cewa wa inna abubuwa rijsun min amali shaitan, dauda ne cikin wani aiki na shaitan da zai saka wasi-wasi da zai rika nuna ma cewa wannan hanya ce mai kyau, alhali ba hanya ba ce mai kyau, alhali hanya ce wanda za ta iya kai ka ga halaka. Shi yasa Ubangiji bai ce ba fatrukuhu, bai ce ba ku bar su, sai ce fajtanibuhu, ku yi nisa da irin wannan abubuwan, ku yi nisa da wannan abubuwan da na hana ku, ku yi nisa da wannan abubuwan da na zana, la'allakum tuflihun, domin in kuka yi nisa da su, rabon Ubangiji na tare da ku, shi ne za ku samu alkhairin duniya kuma za ku samu alkhairi na ranar tashin kiyama. Darasin da za mu ɗauka daga cikin wannan aya, Ubangiji ya nuna a cikin giya da caca da gumakai da camfi babu wani amfani a cikinsu, to dauda ne daga aikin shaidan mutane su guje su. Allah Ubangiji ya ce ku guje su, bai ce ku bar su, a in kun bar su ma ku guje su, kenan ku guji zama da masu yin su, ku guji zuwa gun duka wannan abubuwa da muka zana. Nasiya da zamu ma jama'a anan, musamman ma matasa masu shayi-shayi, shine cewa na farko kun ji ayar Allah da take hana wannan abu, ta kirayi inda kana da imani ka bari. Na biyu, wannan abubuwa da suka zamanto ruwan dare ga matasa, cewa shayi-shayi da yin caca da sauransu, kiran da muke ma matasa da jama'a kuma gaba daya, wannan kamar yadda muka wadi dama ce Allah ya ba mutane lokaci ne na azumi, wanda in kai kokari da wannan damar da Allah ya bada, ka sa niyya zaka tuba ga wannan ayyukan da muka zana. Kenan matasa, wanda kai hakuri wata guda baka yi shaye-shaye ba, wanda kai hakuri wata guda baka yi caca, kenan wannan alama ce cewa kana iya hwasawa. Domin shi wannan abu ne wanda Ubangiji ya kakkausa lafazi a kan shi, kenan ya kamata ka yi kokari ka gaggauta tuba, ka yi kokari ka san da cewa wannan abu zai bata duniyarka, zai bata lahirarka, domin bar shi amfani a duniya bare kuma bar shi yayi wani amfani a lahira, saboda cewa in kana wannan aiki baka da kima a idan mutane a duniya, baka da kima a idan mala'iku, haka zalika baka kima wajen Ubangiji idan baka gaggauta ba tuba. Ya kamata ƴan uwa matasa ayi kokari, ayi addu'o'i na cewa nayi niyyar barin wannan, Allah ka taimake ni, Allah ka sa ina cikin wanda suka dace, mu ma muna taya ku da addu'a, Allah ya taimaka ya sa a fasa wannan.
To Malam Lawli Alijiba kenan na ƙasar Jamhuriyar Nijar da wannan wato hili na ayan mutayu, baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe war haka da fatan kun amfana da darasin da ke cikin wannan shiri namu yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Mr. Keith Holmes wanda shine injiniyan mu a yau, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC, sai gobe war haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.